نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 10 ga watan Sha'ban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 10 ga watan August shekara ta 2008. Muna ainihin karatun littafin Al-Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Abu Abdullah. Wannan shine kasar na 31 daga cikin jeren giyar karatutukan wannan littafi. Matakin karatun, kamar yadda aka sani, shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, mun karkare karatun ainihin Kitabul Imani, wanda daga cikin jeren giyar ainihin waɗannan littattafai da Al-Imam Al-Bukhari ya tattara su, ya mai da su wata matattara ta ilimi. Wannan littafi shine littafin farko, domin badu'ul wahayi, kamar yadda ne fadakarwa a baya, ba kitabu bane. Bukhari ya kawo shi ne a matsayin muqaddima, domin ya bayyana cewa shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, abinda Allah madaukakin sarki ya fara mishi da shi shine wahayi. To daga nan ne aka samu mu'minai. To bayan da Bukhari ya bayani dangane da aqida ta imani, ya bayani dangane da ayyuka na imani, waɗanda mun tattauna cewa waɗannan ainihin hadisai da ayoyi da Imam Al-Bukhari ya ta kawowa ya rinka lugudan bama bamai ne akan murji'awa da waɗanda suke da aqida irin tasu, waɗanda suke cewa aiki ba shi daga cikin ainihin imani. Duk mun bayyana barna aqida waɗannan mutane, waɗanda ainihin wato ba su daga cikin ainihin shiryayyu. Allah ya kiyaye. A yau Al-Imam Al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim, kitabul ilmi باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل وقل رب زدني علما. إمام البخاري يتي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله مي رحمة مي جنقي مكي أينهم بودي wannan fage na karatu a cikin kitabul imam a kitabul ainihin wato ilmi, kitabul ilmi. Sai ce kitabul ilmi, ai wannan matattara ce wadda za ta yi bayani dangane da ilmi. Idan jama'a basu manta ba, sa'ad da muka shiga kitabul iman, a kasantuwar shi kitabu na farko, mun tsaya mun ainihin tattauna dangane da mas'ala da masdarin kitabu, cewa abinda Imam Al-Bukhari yake nufi duk sanda ka ji ya ce kitabu, yana nufin matattara. Don dama asalin kalmar mun tumbuko ta, mun ji cewa tana da alaka da taruwa ko tattaruwa ko tarawa ko kuma matattara, ma'ana wannan wata matattara ce wadda zai bayani dangane da ilimi. To shi Larabci harshe ne mai fasaha, don haka yake da mahzufat da muqaddarat. Anan da yace kitabul ilmi, wannan bai isar wa magana ba. Haƙiƙanin al'amari, kalmar kitabul ilmi baki ɗayanta a matsayi take na rafa'a ga khabari na mubtada, wanda yake mahzufi ne. Taqdirin shi shine hadha kitabul ilmi, in ka so kai li'rabin shi sai ka ce ha harfu tanbihin, dha ismu ishara mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Wannan baki ɗaya sai ka ce an yi mishi rafa'a a matsayin mubtada, sannan sai ka ce kitabul ilmi, shi kuma sai ka ce kitabu mudafun al-ilm marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahira ala akhirihi al-ilmi mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al-kasratu zahira ala akhirihi. Sai ka ce wal jumlatu min al-mudaf wal mudaf ilayhi fi mahalli raf'in خبر المبتدا محذوف شيني هذا كتاب العلم اي wannan littafi ne na ilimi, wato wannan matattara ce ta ilimi. Ina fatan mun gane. Na daga cikin albarkar da Allah ya wa harshen Larabci shine ilimin li'rabi. Sauran harsuna ma dukkan su baki ɗaya suna da ilimin li'rabi, sai dai Larabci Allah ya albarkace shi da fadadawa, dangane da abin da ya shafi harkar ilimin al-irabi. Ga wadanda suke karatu English grammar, shi yake kira passing, ma'ana akwai bambanci tsakanin I was a student da kuma I am a student da kuma I had da I have da makamantansu. Duk waɗannan sai ka zo bayyanawa, zaka bayyana matsayin kowanne a ƙa'ida ta larabci. Abin duk da baka san haƙiƙanin al-irabin shi ba, to akwai haɗari game da fassara shi. Malaman larabci ba su yarda da fassarar da kake yi, domin ma'ana kamar yanzu kenan baka san bambancin kanka da kafarka ba. Kenan zaka iya ɗauko hula ka sanya ta a kafa, ka iya ɗauko takalmi ka soka shi a ka, saboda me? To dukkan mutumin da bai iya al-irabi ba, babu shakka matsayin shi kenan kamar ɗan adam ne, amma bai san bambancin kanshi da kafarshi ba. To akwai yiwuwar wata ran aga ya soko hula a kafarshi, ya soko takalmi a kunne, ya sanya zobe a ina? A hancin shi. Ina fatar mun gane. Saboda haka jama'a, al-Imam Suyuti yake cewa an-nahwu wal-lughatu haqqu man talab. Da nahwu da ainihin lughal arabiya baki dayanta, abin da ya shafi sarf, balaga da adab da duk baki dayansu, yace dole ne ga dinne neman ilimi. Fa khudh min ar-rijali la min al-kutub, yace amma ka je malamai su koya maka. Karatu yana cikin littafi, to ba a iya koyan shi sai an je malamai sun koya maka. Sannan a ƙarƙashin karatun kuma sai malamai sai su koya maka ilimi, kaga an dawo kitabul ilmi din kenan. Dan haka abinda wannan kitab yake kokarin karantar da mu shine bayani dangane da falalar ilimi, ladabi ga masu ilimi, hanyar da ta cancanta a nemi ilimi, irin ilimin da ya dace a nema, da abubuwa waɗanda za mu zo za mu tabayyana su a cikin ainihin waɗannan karatuttuka insha Allahu ta'ala. Amma ba ni so mu tafi da nisa sai ainihin na koma wurin babban malami al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, babban malamin da ya fassara yiwa Bukhari ainihin sharhi a cikin littafin shi Fathul Bari. Mu ga menene abin da ya bude mana a matsayin muqaddima ta wannan ainihin wato kitab wanda ke dauke da ainihin matukar ilimi, sa'annan sai mu zo mu dasa. Wanda yin haka idan jama'a basu manta ba tun ranar farko, yana daga cikin tsarin ainihin wannan karatu namu da muka ce zamu na wannan littafi insha Allahu ta'ala. Ibn Hajar da ya kawo cewa idda ma la yake cewa qauluhu kitabul ilmi bismillahir rahmanir rahim babu fadlil ilmi, sai ce haka ba fi riwayatil asili, haka ainihin aka ruwaito a cikin riwayar al-asili wanda yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan littafi na sahihul Bukhari, wa karima da kuma malama karimatu wa ghairihima da waɗansu daga cikin ɗaliban Bukhari. Yadda ka ji dinnan haka suka ruwaito, suka ce kitabul ilmi, sannan sai kuma suka ce bismillahir rahmanir rahim babu fadlil ilmi, wato kenan sun gabatar da kitabul ilmi sannan sai bismillahir rahmanir rahim, sabanin nuskar da ka ji mun karanta. Ita kuma meye asalinta? Daga Imam al-Bukhari. Malam yace wa fi riwayati abi dharr, amma a cikin riwayar al-Majirin Bukhari mai suna Abu Dharr, ba Abu Dharr sahabi ba, taqdimul basmala, an gabatar da basmala, ita ce riwayar da ka ji mun karanta, wadda basmala aka fara kawowa kafin a kawo ainihin kitabul ilmi. Malam yace wa qad qaddamna tawjiha zalika fi kitabil iman, mun gabatar da yadda ake yi haka take faruwa a farko farkon kitabul iman, sai ka koma ka karanta, inji malam Ibn Hajar. Sai yace wa laysa fi riwayatil mustamli lafz bab wala fi riwayati rafiqa lafz kitabil ilmi, yace to a cikin ainihin riwayar al-Imam al-Mustamli wanda shi ma na daga cikin waɗanda suka ruwaito sahihul Bukhari, ba a samu lafazin babu fadlil ilmi ba, babu lafazin babu, sai dai kitabul ilmi bismillahir rahmanir rahim fadlul ilmi, babu kalmar babu din a cikin riwayar mustamli. Ina fatan mun gane. Sannan sai ya ce haka kuma a cikin riwayar rafiqa, anan kuma ba a samu ainihin wato lafazin kitabul ilmi din ba, ma'ana abin da ya zo kawai kitab bismillahir rahmanir rahim fadlul ilmi, babu fadlil ilmi. Kun ji riwayoyin baki ɗaya Ibn Hajar ya haɗa yi maka bayanin su, ko mun fahimta jama'a? Allah ya taimaka. Sai mallam yace fa'idatun, ga wata fa'ida. Qala al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi, al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Mu'afiri al-Maghribi, babban malami ne daga cikin malaman tafsiri da hadisi da aqida. Wannan malamin ya kai ya komo ya rubuta tafsirin al-Qur'ani, amma at-tafsir al-mawdu'i, yayi tafsirin ayoyin da suka shafi hukunce-hukunce, ayoyin fiqh, ya sa mishi ahkamul Qur'an, mujalladi 4 ne, al-Imam al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi kenan. Sannan yazo yayi sharhin Sunan at-Tirmidhi, ya sa mishi Aribatul Ahwazi. Sannan yazo yayi littafin ainihin, wato dangane da abin da ligingimin da suka faru bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da dukkai da komowa da fadi tashi da menene matsayin da ya kamata ainihin musulmi ya dauka. Al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da wafati rasulillahi, ko ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yace bala'o'i da masifofi da alhirai da menene da suka faru, da kuma tantance menene haƙiƙanin matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasulun manzon Allah. To al-Imam al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi kenan. Sai ka kiyaye, aka ce maka ibn al-Arabi, in ka zo rubuta al-Arabi din sai ka sa alif da lam, kar ka sa ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi wancan al-Hatimi at-Ta'i, wancan dan wahdatul wujud ne, ba ma guje ne. Wannan kwa ibn al-Arabi malami ne na sunna, daga cikin malaman fiqh. Na haka malamai suka ce idza urifa fa'arif wa idza nukira fastankir, duk sanda kaga an kawo da alif da lam to ka san mutumin kirkin ne, in ku kaga an kawo da nakira to munkari ne. Ina fatan mun gane. Yace bada al-musannif bin nazar fi fadl al-ilmi qabla an-nazar fi haqiqatihi. Abin mamaki, galibin malamai in suka tashi rubuce-rubucen tafsir suna farawa da definition, domin wannan ita ce sunnar Allah a cikin ainihin Al-Qur'ani. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, da Allah madaukakin sarki ya tashi karantar da Annabi Adam ilmomi, sai da ya define mishi komai tukunan meye kaza kaza ne, meye kaza kaza ne, meye kaza kaza ne. Wannan ita ce hanyar da malamai suke bi. Amma abin mamaki da Bukhari yazo sai bai kawo bayani dangane da cewa ilimi shine kaza ba, sai ya fara magana dangane da falalar ilimi, bai gabatar da magana dangane da menene haƙiƙanin ilimi ba. Me yasa? Barka ji abin da malamai suka ce. Malam yace wa zalika, abin da yasa, li itiqadihi annahu fi nihayatil wuduhi fala yahtaju ila ta'rif. Saboda Bukhari ya san cewa ai in aka ce ilimi to ya kowa ma ya san shi abu ne karara, wanda ya ba ma a bukatar sai an yi bayanin shi. Da an ce ilimi kowa ya sani, dan haka ashe ba ma ba a tsaya bata lokaci cewa ilimi shine kaza 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 ba, sai dai kawai a ce maka falalar ilimi, tunda ka riga ka san ilimi. Kun ji dalili na farko kenan. Ma'ana a magana farko ana ganin cewa abin da yasa Bukhari bai kawo bayani dangane da cewa ilimi shine kaza ba, saboda al'amarin ya bayyana bayyana da ba ma ya bukata sai an fassara shi. Aw li anna an-nazara fi haqa'iq al-ashya laysa fi fann al-kitab, ko kuma ai asali littafin Bukhari, Imam al-Bukhari bai rubuta littafin shi dan ya tsaya yana bin abubuwa keke da keke wajen abin da ya shafi sai an gano meye kaza ba meye kaza, hukunce-hukunce yake so kawai ya bayyana. Dan haka littafin shi ba littafi ne na a tsaya irin keke da keke irin wannan ba. Dan haka Imam al-Bukhari bai ainihin tsaya yayi ta'rifin ilimi ba. Kaji dalili na biyu da wasu ka fadi. Sai yace wa kullum min al-qadaraini, kowane ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu waɗanda ake zato cewa shine dalili, zahirun, zai iya zama ya zama daidai, zai iya zama kuma ba haka Bukhari yake nufi ba, zai iya zama haka ne, zai iya zama ba haka ba. Ta yiwu Bukhari ya ga cewa kowa ma ya san me ake nufi da ilimi, dan haka ba sai an ce ilimi kaza ba. Ta iya yiwa kuma Imam al-Bukhari abin da yasa littafin shi bai aje shi dan ya rinka bin abubuwa keke da keke haka ba, dan haka bai ba. Sai yace لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها. لمن بخاري بربط لتافين شدن يلين كاو تعريفي واتو definition فسرنا أبو بوابا دا كما إياك تنسو آيا ربط لتافين شدن يكرن تد أبو كوي باتارة دا ياتي كذاتين كيكي دا كيكي كيكي دا كيكي شيني كذابا. سيتي بل هو جار على أساليب العرب القديمة, wato kenan Bukhari ya gudana a bisa ɗabi'ar Larabawa na da. Wacce ce ɗabi'ar su? Fa innahum yabda'una bi fadilatil matlubi litashwiq ilayhi. Larabawan da in suka zo za su yi bayanin abu, abinda suka ga cewa ana marmarin abun, sai su fara da bayanin falalar shi, sai su ainihin kawar da magana akan cewa shi abun shine kaza shine kaza. Ɗabi'ar Larabawan da kenan. Ka gana daga cikin kenan fa'idar karantar al-adabul arabi. Idan baka karanci adabin Laraba ba, baka karanci rayuwarsu da yadda suke gudanar da al'amura ba, sai ka zo kana rubuce-rubuce a cikin yarensu, kuma kana saba wa al'adarsu, sai zama rubuce-rubucenka ba za su samu kima ba da nagarta a cikin ainihin wato wannan harshe na Larabci. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa a Ingila aka fara ba da digirin farko na Hausa. Amma in aka baka digirin ba zai yiwu kuma a zartar maka ba kamar ɗan NYSC a Najeriya, sai ka je kai ɗan NYSC, sai ka je kai hidimar ƙasa kaza kaza kaza, sai ka zo ka zauna a ƙasar Hausa, ka je ka zauna cikin yaren Hausawa, ka je ka shiga gidan mai ɗan wake, ka shiga cikin mai dambu mai kaza, ka san yaya al'adunsu suke. Shi yasa sai ka ga Bari Bages lokacin da ya zo ya zauna a Kano, sai ya zauna a anguwar Cedi. Shi yasa har suke ce mishi Barau na Cedi. Gari ya waye sai sawo gajeren wando ya riko kwanan koko, sai ya shiga cikin layin yaren Hausawa suna rikici, sai ka ji yaren Hausawa ce kai gafara, ka gan ka kato da gajeren wando, kai kaza 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 kaza, sai ce kai ma gafara ne haka. Sai aka waye gari Bari Bages ya kware da Hausa, Hausar shi tana da ɗanɗanan Hausa a cikinta. To amma me ya faru ga sauran waɗanda suke ƙasar Jamus da sauran ƙasar abin nan Russia da China da suka ƙi zuwa ƙasar Hausa? In suka zo suna Hausar, sai ka ji Hausar tana lallan kwashewa haka, tana lallan kwashewa, babu ɗanɗanan Hausa a cikinta. Don haka makon da ya wuce Stephen Lucas, wanda ainihin tsohon ma'aikacinsu ne na VOA, ya tattaro inashi inashi ya dawo Nijar, ya zo ya gina gida da komai da komai, ya zauna cikin Hausawan ya dahu da Hausa. Haka Imam Shafi'i yayi, yana karantawa sai ya samu tintiban harshe, sai ga cewa rashin zama da Larabawan ƙauye ne ya kai shi haka. Sai kuma yana bin su suna kiwon raƙuma, su kwana su tashi, sai da ya shekara biyar, mana professional degree kenan, sannan ya dawo ya zo ya iya ya goge ba irin abin da bai iya wa waka, har sai kuma da waka ta kai ta kai, sai kuma ya daina. Ya ce walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu yawma ash'ara min labidi. Ya ce ba dan waka in ta yawa tana rage darajar malamai ba, ya ce da sai na bi labidi dan a'asam iya waka, sai na fi shi waka. Labidu dan a'asan ku ko manzon Allah sai da ya buga mai stamp, yace shine mawakin da yafi kowa gaskiya a jahiliya. Ina fata an gane na Labid ibn Rabi'a ko to, ina fata mun gane. To shine sai yake cewa fa innahum yabda'una bi fadilatil matlubi litashwiq ilayhi. Larabawan da in suka tashi za su yi magana dangane da abu, saboda sun ga marmarin shi da ake, sai su tsallake magana akan cewa shi abin kaza ne, sai su fara bayani dangane da falalar shi. Idza kanat haqiqatuhu makshufa ma'luma, amma fa sai abin ya zama haqiqanin shi dama a sarare yake an san shi. Wa qad ankara ibn al-Arab fi sharh at-Tirmidhi ala man tasadda li ta'rif al-ilm. Al-Imam Abubakar ibn al-Arab har fada ma yayi ga mutanen da suke tsayawa su kashe lokaci su ce za su yi bayani akan cewa ilimi shine kaza, ilimi shine kaza, ilimi shine kaza. Abin da yasa Ibn al-Arabi ya dauki wannan irin tsarin shine, yana daga cikin waɗanda ke da waccan fahimta cewa ai duk abin da ya gama bayyana karara aka yi mai kyakkyawan sani, to in ka zo za ka yi bayani akan ta'arifin shi kuma sai ka kasa ko ka rikice ko ka nakasa shi. Misali yanzu aka ce ka yi bayani ne tuwo, duk abin da ka fi komai sanin shi ya fi komai wahalar ta'arifi. Menene hanci, menene baki, sai ka rikice ta ina baka fara ma, saboda ilimin akan shi haye maka yawa, sai ka rasa me ma baka fara. Dan haka abin da ya zan ya bayyana karara, Ibn al-Arab sai ya ce ai bata lokaci ne kuma a tsaya a ce wai za a tsaya a ce za a yi bayani akan kaza 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 kaza. Sai yake cewa wa qala, sai ya ce huwa abyan, ilimi ya bayyana karara a sarar yake, min an yu bayyan, ba sai an bayyana shi ba, bayyana shi tafi karfin a bayyana shi, tunda ya bayyana da kanshi to ba sai an bayyana shi ba. Qultu, sai ni Ahmad ibn Hajr sai nace wa hadhihi tariqatul Ghazali, wannan ita ce hanyar da Ghazali ya bi, wa shaykhul Imam
أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعصره.
غزالي ده شي ده معلمين شي سكا شي علمي بزاء إيه تعريسين شي وبزاء إيه defining علمي با. What is knowledge? What is education? يتي تو كاو definition إن بزي وبا كودي سبو ده سنين شي يا بيانا كرارا وكما ينا ده وحلر أي بيانا شي سبو ده بيانا تاشي تاكي بيانا كومن فهمتا جماعة الله مدعوك تنسر كيتي مكيم كن جاء ابن ده ببا مالمي الإمام الحافظ ابن حجر يا عينهم فليكينا مقدم روانا كتاب الله مدعوك تنسر كيتي مكيم تسي مكوما عينهم تكين صلب الكتاب مكوما تكين دورا عينهم للتاف سي مجي إمام البخاري يتي. باب فضل العلم باب ده كي بياني أكان فللر علمي babi da ke bayani akan falalar ilimi to malamai daga cikin malaman farko jama'a ba su dauki wannan mas'alar da wasa ba mas'alar ilimi jama'a dan haka wannan kitab yana daga cikin kitab mafi girma a cikin wannan littafi wanda za mu tsaya mu tattauna abubuwa da yawa mu fito da abubuwa da yawa ba dan komai ba jama'a baki dayan al'amarin addini da muke ya dogara ne akan ilimi da izinin Allah dan haka nazo da wasu tafai waɗanda nake so in yi muku ishara dangane da wasu mas'aloli waɗannan littattafai jama'a kadai ina so ne in zaburar da ku in kuma nusar da ku akan ku san su kuma ku san muhimmancin karanta su da bincike a cikin su shi zai sa ku gane hakikanin sakon da Imam al-Bukhari yake so ya abin nan daga cikin littattafai mafi dadewa a cikin ainihin wato rubutu da aka yi a cikin ilimi akwai littafin al-Imam al-Hafiz Ibn Abi Khaisama الإمام ابن أبو خيثمة زهير ابن حرب النسائي وانا ببما لمن جماعة ربط لتافي كتاب العلم فشمان يما لما يقول أبي يوسف تحقيقي داش تحقيقي داك تكين تحقيقي انشنا فرقوشيني وانا الشيخ العلامة الألبانية وجن شكرا أربعين دسك قباتا سأنا أكزوكما أكسامون مالمي ما تاشيتا سو ينزو ما يسونا نشأة كمال شيكما يزو شما يتحقيقي انشي wannan imam ibn abi khaisama ya yi shi sannan akwai al imam abubakar ibn abi shayba shi ma ya rubuta littafi sannan gashi wani malamin shi kuma yace al hasu ala talab al ilmi wal ijtihad fi jam'ihi kwadaitarwa game da neman ilimi da kuma kokarin tara ilimi malaman farko yawo suke su tara ilimi a tattaro ilimi gashi na al imam abu hilal al askari shi kuma gashi nan a cikin karni na biyar ne ya ainihin rasu wato a karni na uku ya rayu karshen karni na hudu din ya ainihin rasu Allah ya gafarta mishi sannan sai al-Imam Abubakar al-Ajurri shi ko cewa ya akhlaqul alimi wal muta'allim dabi'un malami da kuma mai neman ilimi wato malami dole ya zan yana da wasu dabi'u domin shi abun koyi ne dalibi lalle ya zan yana da wasu dabi'u domin shi abun koyi ne sannan ga al-Imam Shafi'i shi kuma yace jima'ul ilmi tattaruwar ilmi duk waɗannan akan ilmi fa ne malamai suka rubuta Ibn Rajab kuma yace fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf fifi kwanda ilmin magabata yake da shi akan ilmin yan kutal yan baya ina fata an gane sannan haka malamai dai suka ci gaba sannan al-Imam Abubakar al-Ajurri din nan jama'a in ka karanta littafin can nashi zai fadakar da kai game da yaya ya kamata ainihin wato al'amari ya ilimi ya zama to sa'annan ina so daga ƙarshe zan dan yi magana kafin in gabatar da wasu abubuwa akan jami'u bayanil ilmi wa fadlihi matattarar bayanin ilimi da kuma falalar shi ilimi din na al-Imam Abu Umar Yusuf dan Muhammad dan Umar dan Abdul Barri shi ne al-Imam Ibn Abdul Barri babban malami ne to zan dan lakhasa mana domin wannan littafin nashi da yace jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wannan littafin nashi di ya hadiye waɗannan littafan baki daya to ina son in bada general overview wato in bada mulakhas samputin littafin ina fata an gane insha Allah ta'ala sannan ga wani malami yace muntalaqat talibul ilm duk waɗannan akan ilmi ne sannan ga malam Salim yace hilyatul ilmi hilyatul alim al muallim wa bulghatul talib al mutaallim gashi nan a karkashin hadisi na biyu na 40 hadisin jibril din nan daidai inda yace Jibrilu yazo ne dan ya karantar da ku addinin ku, shine malamin ya zauna ya sharhin wannan littafi guda. Jibrilu malami ne yazo ya karantar ku, kuma dalibai ne kenan. To sa'an nan ga wani malami kuma babban malami shine Al-Sheikh Abdulrahman Ibn Mulla Al-Lawahid, shi kuma yake cewa qawa'id fi ta'amul ma'al ulama, yadda ake mu'amala da malamai. Wannan littafin na yi sha'awar shiga mutanen Najeriya, saboda mutanen Najeriya da yawancinsu ba su iya mu'amala da malamai ba. Galibi sun daina malaman, sun wulakanta, sun maida su abokan wasansu, kamar wasan zage-zage da kanawa. Kawai ya ga malami sai ya ga cewa ga wani abin dariya ya zo wucewa, ga wani sakar ya zo wucewa, ga wani shashasha, sai ce bari ga halaga ta malami, ina da tambaya. Ma'ana ba a iya ta'amuli da malamai ba, malamai sun zama abin izgilanci, abin wulakantawa. Wannan littafin na yi sha'awar shiga 'yan Najeriya saboda irin yadda malamin ya ainihin tsatsara shi. To, akwai wata mas'ala mai matukar muhimmanci dangane da abin da ya shafi ilimi. Wannan mas'alar kuma ita ce dangane da mas'ala ta al-ibda'ul ilmi. Wannan ana buƙatar a tattauna ta insha Allah ta'ala, amma kafin a kai ga nan, sannan kuma ga wannan washiyul hulal fi maratibil ilmi wal amal, matakan ilimi da kuma aiki da ilimi din. Gashi nan Hussein Awaisha shi ya rubuta, ɗaya daga cikin manya-manyan Albani, shi kanshi wanzu wannan ya tsufa da kwagiri yake dogarawa, almajiran Albani, yana daga cikin almajiran Albani, ya tsufa ta kubi yanzu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To, waɗannan duk misalai ne na kawo mana. To, abinda nake so in yi ishara a kai shine al-ibda'ul ilmi, wannan asali jama'a wani fage ne a ɓangaren science, irin su abinda ya shafi physics, chemistry, wanda kuma waɗanda suke field na engineering suna raya shi. Shine a cikin harka ta engineering, ana so in kana so ka zama ƙwararren engineer ka iya ƙirƙiro abin da wani bai taɓa ƙirƙiro shi ba, ka zauna kuma ka tsara shi. In kuma ka tsara shi, don haka nake ganin cewa akwai matsala game da Bahaushe dangane da engineering. Don Bahaushe duk abin duniya zai ce ba zai yiwu ba. Wa injiniyarin ku ba a cewa ba zai yiwu ba, sai dai ka ce ban iya ba ko ban sani ba. Amma Bahaushe duk abin da ka kawo sai ce ba zai yiwu ba. To, in har ka ɗauki wannan aƙidar Bahaushiya, ba ka ba zama injiniya, sai dai a baka kwali an ce injiniya ne, ƙarya ne kuwa. Domin ƙa'idar game da ƙirƙirowar ita ce, ƙa'idar farko da suke bi a cikin science shine sai a ce ka yi tunanin abin da ba zai yiwu ba. Haka za a tara yara aji a ce ku yi tunanin me ba zai yiwu ba, sai ka ƙirƙiro wani abu a tunaninka wanda ka suranta ba zai yiwu ba. Sai a ce ka tabbatar ba zai yiwu ba, sai ka ce, sai a ce to ana son ka je ka tsara yadda za ka yi ƙoƙarin sai ka yi shi. Kai da kanka ka yanke shawarar ba zai yiwu ba. Da haka ne limamin Qurtuba ya tsaya yayi nazari akan yaya zai yiwu ɗan adam ya tashi, ya ga mashin mai ratsin tsuwa ta fir ta tashi, to ya zai yi? Sai ga ai ba zai yiwu ba. Ai daga cikin sirrin da ya sa ita take tashi ma ba ta da nauyi, don haka fuffuken nata zai iya ɗaukar ta. To, amma kai hannayenka fa dangan jikin tafi hannun. To, da ya ƙirƙiro wannan shine al-ibda'ul ilmi, ƙirƙirowa a cikin ilimi, ba ƙirƙiro bid'a ba, ana nufin ƙirƙiro abu a cikin ilimi. Ka yi tunanin a ilmancen meye ake gaba zai yiwu ba, sai ka ƙaddara zai yiwu. To, in ka ƙaddara sai a ce to ka tashi ka yi ƙoƙarin zartar da shi da tunanin ya zai yiwu. To, shi ne fa wannan limami na Qurtuba sai ya je sai ya nazarin ayar tukuna, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin, shin ba sa ganin tsuntsaye ne sama da su suna fiffirwa, ma'ana suna daga fukafukansu suna ainihin tashi. Sai ce me wa yaqbidna, sannan in suka gama fiffirwar sai kuma su kale, ma'ana sai su tsaida fukafuken. To, anan a ɗazu da suke fiffirwa, ta iya yiwa ka ce fiffirwar da suke ita ta rike su. To, sadda suka kale fa, sai Allah ya ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman, ba wanda ke rike da su sai Allah. To, a matsayin shi na scientist, domin malaman Qurtuba a lokacin jama'a ba malaman fiqh bane kawai, ba malaman hadisi bane kawai, zaka same su suna da ilmomi, abubuwan da muke kira a yau ilimin zamani ko ilimin boko. Ka je ka karanta the biography of the Islamic scientist, ka je ka karanta littafin the Islamic pen, waɗannan littafan kana buƙatar ka karanta su, zaka gane su wane ne malaman Spain. Al-Imam Shatibi da ka sani Al-Gharnati mai ƙira'a, ko kuma Shatibinka mai usulul fiqh, ka je a nan ka san shi yanzu kai a ƙira'a, a nan ka san shi a usulul fiqh, je ka same shi a field ɗin kuma science, ka ji wane ne shi. Saboda haka limamin Qurtuba din nan da ya tsaya yin nazari akan wannan abun, to tunda dai in sun kale Allah ke rike su, sai ya ce to ni ma zan tashi in yi wata muhawala, in yi wani kokari wanda idan har ne fitirwan na tashi, to in na kale ni ma Ar-Rahmanu din sai ya rike ni. Shine sai kamo mashin lera, sai ina fatan kun san mashin lera tsuntsuwa ce wadda galibi a masallatai irin na da za ka ga suna cika suna abin nan, sai ya baza fukafukanta haka, sai ya zauna sai ya drawing din fukafukan. Dama injiniyarin dole ne ka tsaya ka fara iya zane tukuna, ko ba architecture menene kake, kowane irin injiniyarin electrical electronics kake, computer engineering kake, menene duk sai ka iya zane, sai zauna ya zana fukafukan a yadda ya gani, da ya zana sannan sai zo ya dubi physical features, yaya fukafukan suke, wasu dogaye ne, wasu gajeru ne, wasu duk ya zauna ya fitar da su, sai je ya samu ainihin kaba ta dabino, wato ganyen dabino, ya je ta gyara shi, shi ma sai irin waɗannan fuffukan amma daidai da girman na ɗan adam. Kaga yanzu imaginary, tunda bai taɓa ganin fuffukan da irin ɗan adam ke tashi ba, amma daga nan ya ɗauki sample, wannan ɗan mitsilin tsuntsu to ɗan ƙaramin fuffuke, wannan ƙaton liman to kaga ana buƙatar babban fuffuke. Ina fatan mun gane. To duk da ya tsara waɗannan abubuwa sai ya shirya jama'a, dan ku gane cewa limaman na da ba irin limaman yanzu bane, mutum zai je kudundula kanshi da yadi da menene da damara da majanyi duk yan nan nade kanshi, iska bata shiga bata fita, aiki suke tashi suna yi, field work suke tashi suke, ba table research ba, malami ne scientist, sai zauna ya shirya waɗannan fukafukan a hannayen shi, sai ya hau sama manaran masallaci minaret can kololuwa din, ma'ana yanzu duk mutanen anguwa za a tashi, to yau kuma liman lafiya. Dan sun san limaman su suna da invention, suna tsayawa su kirkiro su kago abu wanda zai kawo ci gaban al'umma. Shine kawai sai liman ya bismillah, kawai sai sako daga kan manara, yana shi ma yana fifirwa, shi ma yana fifirwa safatin kenan. Shi ma yanzu liman ya kewaya anguwar su ta nan Qurtuba, can shi ma sai ya kale ma yumsikuhunna illa ar-rahman, can shi kenan liman ya samu inda ya sauka lafiya, bismillah majriha wa mursaha. Shine zauna ya rubuta wannan research din, shine waɗannan zindikan Amerikawa suka je suka koyi waɗannan abubuwa, sai suka banka Qurtuba, suka rikita ta, suka kona ta, suka kawo karuwai da in iska aka lalata Qurtuba. Wato mun zanyi muku tarihin the history of Islamic Spain, ku ji yaya kasar take a da, yaya ta samu kanta a yanzu. Sai suka zo suka kwashe waɗannan researches da waɗannan malamai suka yi, sai suka je sai suka yi developing, da suka yi developing shikenan sai aka zo yanzu ana cewa wai wasu tagwaye ne, Ovile da Wilba wane ne, su ne suka fara kirkiro jirgin sama. This is nonsense, ba a karbi wannan tarihin ba, ƙarya ne. Idan kun gane wannan, to ana buƙatar al-ibda'ul ilmi, al-ibda'ul ilmi kuma kowa zai iya yi. Zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake tarbiyantar da sahabbai, ba da dade wannan ba, akan ibda'ul ilmi, a kawo abu wanda yake a kusa, sai a nesanta muku shi don kwakwalwarku ta tashi ta yi aiki, ku iya kirkirowa, ku iya tunani. Don in baka amfani da tunaninka wajen gano abu, to ba za ka zama productive ba, ba za ka iya bada amfani ba. Wannan al'ummar ku ana fatan ne ka kawo wani amfani, tunda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, ku ne mafi alherin al'umma da aka fitar da ku don ku amfani mutane. Sai kai tunani ne ka taɓa yi wanda ka amfana wa humanity, ka amfana wa ɗan adam. Jama'a mun gane, to wannan shine ainihin ake kira al-ibda'ul ilmi. Wannan wani fage ne yanzu ana darasta shi a duk duniya baki ɗaya, da larabci da turanci da menene. Zaka je ka tara yaran anguwarku, in ka tara yaran anguwar sai ka ce yanzu nan wane ne yake tunanin wani abu a zuciyar shi kullum, wanda yake ganin wannan abun kuma ba zai yiwu ba. Idan suka kasa ganowa, sai ka ɗauko wani abu na misali, sai kai musu, ka ce misali yanzu dai kun san ana yin nutso a cikin kogi, a yi nutso a nan sai a fito ta can, ko to yanzu yaya mutum zai yi nutso a cikin ƙasa daga nan tudun wada ya fito a gelle su ba su ce ba zai yi ba eh sai a ce to yanzu muna son ka je kai tunanin ya za a yi ai haka shine basic din na wannan ainihin theory din jama'a mun gane da kyau to sa'an nan sai kuma malamai suka tayar da wani abu yanzu shine strategy akan ainihin wato al-kashf anil mawhibin waɗanda Allah ya yi baiwa ƴaƴan baiwa zaka ga akwai ƴaƴan baiwa waɗanda in ka je yanzu irin public primary schools din irin makarantun mu na primary na kura sai ka ga wani yaro dan talaka ne fitik amma dan baiwa ne wani abin kafin malama ta ga makarantarwa shi har ya fahimci abu to ire-iren waɗannan abubuwan wal mubtadi'in wa ri'ayatuhum bain al-asala wal mu'asara doctor Musfir ibn Sa'id ibn Muhammad Az-Zahrani wannan professor ne zauna yi wannan aikin gano irin waɗannan ƴaƴan da kuma yaya za a haɓaka musu ƙwaƙwalwarsu a cikin ilimi wanda za ta taimaka musu misali babban malami professor a cikin aqida malamin mu ne yana karanta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama As-Suhaimi wannan malamin makahu ne yana shekara 2 a duniya ya makance amma sai malamin shi ya gano cewa dan baiwa ne dan da an yi karatu an tashi shi makahu ne ya haddace karatun shine sai ya ce to a bada kula ta musamman akan shi yanzu professor ne a cikin aqida wata rana na je mishi da littafin Ibn Taymiyyah mai suna Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila zan yi tambaya da na bude na fara karanta sai ya ce in tsaya sai karasa karanta sannan sai ya ce me kake tambaya sai na ce ka ba sai bani ansa yanzu ya kai wajen shekara 87 a duniya abinda zaka ce yanzu ire-iren makafin nan da suke yawo da guragu a kasar Hausa suna bara ko kun san da yawa daga cikin su akwai waɗanda highly talented and gifted ƴaƴan baiwa ne yanzu mai yiwa su haimin nan da a Najeriya ya taso da tun yana nan da katuwar gora yana yawo to akwai su ire-iren waɗannan jama'a suna nan da yawa to ƴaƴan baiwa kula ake da su dan a ci moriyar wannan baiwar da Allah madaukakin sarki ya musu amma abin mamaki yau in kai ba dan wane da wane bane duk baiwar da Allah ya maka to sai dai ka zauna a ƙauyen ku sakani da Allah ba haka sardauna yayi ba sardauna zai tafi aqsa gabas ta arewacin Najeriya kamar mubi gudu ake da shi a mota sai ga yaro dan baflatani sai gan shi yana wani abu na hatsari bance sai ya ce wa driver ya tsaya driver na tsayawa sai ya ce wa yaron zo sai sardauna ya tsaya ya tsaya ya mishi tambayoyi sai ji yaron yana da hazaka sai sardauna ya ce wannan nauna sai ya dauke shi ya saka shi a makaranta ya raba shi da kiwon shanu kenan yanzu wannan dan professor ne a cikin science a cikin mathematics shine professor Iya Abubakar sardauna tsunto shi yana kiyo amma sai hasashi yana yin wani abu na hatsabibanci na fasaha shine ya dauko shi gashi ya waye gari ya zama professor Iya Abubakar ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai ainihin malam yace babu fadlil ilmi babin da ke bayani akan falalar ilimi kamar yadda nace insha Allah ta'ala ina so in dan yi sharhin ainihin wato wannan kalmar da yace falalar ilimi kadan daga abinda al-Imam Ibn Abd al-Barri ya ainihin kawo a littafin nan nashi mai tahqiqin littafin nan yayi ishara akan wannan ainihin wato a cikin muqaddima din al-Sheikh Abu al-Ashbal al-Zuhairi na farko Ibn Abd al-Barri yayi magana dangane da abubuwan da suka shafi wujubu ta'lim wa tahrimu kitman al-ilm wajabtin koyar da ilimi da kuma cewa boye ilimi haramun ne wannan mas'ala ibn Abd al-Barr ya tattauna ta sannan al-Imam Ibn Abd al-Barr ya ainihin tattauna mabda wujubi talab al-ilm wujubu ta'allum kenan dole ne aje a nemi ilimi jama'a neman ilimi din ibada ce ba ana neman ilimi bane jama'a dan a samu aiki ba ana neman ilimi bane dan aje ayi kura ayi jayayya ba ana neman ilimi ne dan ayi shuhura shi neman ilimin da kanshi kamar yadda neman masallaci yake dan kai sallah ko kuma neman lokacin sallah ko ma'ana dai lallai dole ne neman ilimi din sa'annan malamin yayi magana akan al'amalu bil ilmi aiki da sani ma'ana ba wai a tara ilimin ba kawai lallai ne ai aiki da wannan sani sannan yayi magana akan al-ikhlasu lillah fi talabil ilmi wa iradatu al-khair bihi tsarkin zuciya da kuma neman ilimin saboda Allah da kuma fata ko kuma nufin alheri da neman ilimin to waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da malam ya tattauna sa'annan sai kuma yayi magana akan majjaniyatut ta'lim karantawa a bace wanda take ibada dan haka cancanta yayi ta zama kyauta za a yi ta ba bai kamata a maida karantarwa hanyar neman kuɗi ba ina fatar mun gane sannan yayi magana akan nashrul ilmi wa tablighu yaɗa ilimi da kuma kai ilimi kowane lungu da sasanni na ainihin al'umma sannan yayi magana akan al-amanatul ilmiya amana ta ilimi was-sidq fi naqlil ilmi wajen ciro ilimi lalle yanzan kana da amana kana da gaskiya wajen ainihin bada labarin ilimi kai ya zama kai zaka faɗi abin da kake so ne abin da baka so kuma ka ainihin danne shi sannan islahul lahni wal khata gyara ainihin wato kuskure da tuntuban harshe a wajen ilimi kanka saki bakinka wajen ilimi ka rinka karanta shi haka raga mun tattauna wannan mas'alar a baya lalle ne ilimi jama'a in kazo kana yin shi karin yanzu baka ga salon da ƴan boko suka dauka ba tsayawa suke suna gyara turancin su suna fitar da komai dalla suna americanci suna kaza to amma me yasa zaka je ka samu ƴan arabiya suna degree ko suna master ko ka samu lecturer sai kaga yana fadin damul hannu da hausa yace hal ja'a talibu kaga wannan mushkila kubra akwai lahan babu talibu a larabci gaba daya talibu dukan kalmar da larabcin gaba ɗayan shirme ne wannan ba ɗalibu ina fatan mun gane lallai ne a samar da islahil lahan gyara kurakurai to sannan sai malam yayi magana dangane da ladduban da suka shafi ilimi sai kuma yayi magana akan tawadu wa tarku da'wa wal fakhr lallai ne mutun ya zan yana da tawali'u da kankan da kai da kuma ainihin wato barin dagawa da ji da kai da kuma da'awar shi ya san komai lallai kada mutum yayi haka sa'annan sai kuma malam yayi magana akan at-tarhib bil ahdath wa ta'limihim wat talattuf bihim saban shiga a cikin ilimi in sun zo a marabce su kada mutum yazo zai koyi ilimi a ce kai yanzu kai ne kake son kai hadda qur'ani kai kaza a firgita shi a ce kai ka san hadda qur'ani ko ka san hadda mu din nan ka san sai da muka kwana rami ɗaya da kura fa sai da muka ci abinci a saman ka ba baka marabce shi ba so ake ka marabce shi ka ainihin karantar da shi ka nuna mishi saukin hali dangane da abu kuma ka tausasa mishi sa'annan kuma ihtiramul alim wa ta'addub bi hadarati girmama malami da kuma ladabi a wurin da malami yake sannan kuma malam ya sake kawa daga cikin ladubban sai ce ladubban da suka shafi ainihin amin wa min adabil alim wal muta'allim wal muallim malami shi kuma akwai abubuwa da ya kamata ya kiyaye na ladubba da tsari dan ya kiyaye mutuncin shi ba wai kawai zai zama haka shashasha ne kawai ya zubar da kanshi ba to waɗannan suna daga cikin abubuwan da al-Imam Ibn al-Arabi Ibn Abdul Barri ya zauna ainihin ya tattauna su daya bayan daya insha Allah ta'ala waɗanda buƙatuwa za ta kai mu zamu rinka taho da wannan littafi lokaci zuwa lokaci gashi nan jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul bar tahqiqin abul ashbal az-zuhairi mujalladi biyu ne haka yayin su ina fata an gane yana kawo hadisai ayoyi asarai waƙoƙi fatoyin malamai a haƙiƙanin al'amari in dai a abin da ya shafi ilimi ne to ban san littafin da ya kai wannan ba sai dai wani malami wanda bai dade da rasuwa ba shine malam bakar abdullahi abu zaidin ya rubuta littafin hilyatu talibil ilmi kuma abin sha'awa annan zaka ga inda ilimi yake sai ga malamin shi a makarantar islamiyya shine malam Usaimin saboda tawali'un ilimi ya dauki littafin dalibin shi ya sharhi malam Usaimin malamin islamiyya ne ya karantar da bakar amma kuma ya zauna yin sharhin littafin dalibin shi saboda su malaman salaf da salafiya kawai gaskiya suke so ta ci gaba, ba wai su ko su a'a, ɗalibinka ne ya rubuta abin da ya daidai ne, sai ka ce daidai ne, kai bari ma kai sharhi, wanda galibi kuwa ɗabi'a na nuna duk wanda kai sharhin littafin shi ka yadda ya fi ka kenan, to ai menene in ɗalibinka ya fi ka, kai ma ka ci gaba kenan har ka kyankyashi wanda ya fi ka, dan a cikin fagen ilimi a cikin education system dama sun ce duk sanda ɗalibai suka tsaya daidai da ilimin malamansu to an ci baya. Malamin da ya karantar da kai Basawa Teachers College ko UPE yayi ko wane ne ma'ana grade 2 teacher ne shi, sai kuma kai ya zama kana da NCE, to ai kaga an ci gaba kenan, ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai mu dawo cikin ainihin littafin al-Imam al-Bukhari, inda al-Imam al-Bukhari yake cewa babu fadli al-ilmi, babin da ke bayani akan falalar ilimi, wa qaulillahi ta'ala, da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki. Mun shayin bayani akan irin wannan wawun din, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, Allah na daukaka darajar waɗanda suke da ilimi, waɗanda suke da imani daga cikin ku, ko walladhina utul ilma darajat, da kuma waɗanda aka ba su ilimi duk Allah yana daga darajojin su. Anan Allah madaukakin sarki ya hada darajojin masu ilimi da masu imani, yace kuma ainihin wato yana daukaka darajar su, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mai bada labarin duk abin da kuke aikatawa ne. Suratul Mujadala aya ta 11, wannan aya ta zo ne don ta bayyana darajar mu'minai da kuma masu ilimi. Wa qawlihi azza wa jalla, da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace, wa qur rabbi zidni ilma, kace ya ubangiji ka kara mini ilimi. Tunda kake karanta alqur'ani da hadisi, babu abinda zaka ji Allah madaukakin sarki yana umarnin annabi da ya nemi Allah ya kara mai shi in ba ilimi ba. Wa qur rabbi zidni ilma, Allah ka kara min ilimi, kace Allah ka kara min ilimi. Suratu Taha aya ta 114. To da yake Bukhari ya bi tsari ne irin na malaman farko, malaman salaf wa ashabul hadisi, waɗanda suke cewa kullul ulumi qur'ani bane, to bata lokaci ne, sai dai kuma karatun hadisi babu laifi, kuma sai kokarin fahimtar fiqhun addinin musulunci. Ka'idar ita ce ilimi a ce Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, yayin da Bukhari ya bude wannan babi sai bai kawo komai ba dangane da ainihin wato hujjoji, sai kawo ayoyin alqur'ani. To hadisai fa akwai hadisai da suka inganta dangane da falalar ilimi, sai dai kuma ba su kai sharadin da Imam al-Bukhari zai saka su a cikin littafin nan ba. Zaka ji abin da Ibn Hajar zai fadi in Allah ya so, ba da dadewa ba, ko kuma a cikin karatu na gaba in Allah ya so. Dan haka da Imam al-Bukhari ya kawo ayoyin da ke magana akan falalar ilimi, sai bar su haka ba tare da ainihin hadisan ba. Hadisan sun inganta, suna cikin Sahihu Muslim da wasu ainihin littattafai, amma menene yasa bai kawo su ba? Ba su kai sharadin da yake bukata ba. Dan Bukhari hadisi ko ya inganta, to yana da wani sharadi kafin ya kawo shi cikin wannan littafin. Dan wannan littafin is so special, absolute special, wato na musamman ne, na musamman din musamman. Dan haka ba komai yake kawowa ba, koda komai ya inganta, sai kuma ya ketara wata gada wanda Bukhari ya sa. In ba haka ba fa, sai ya ainihin bar waɗannan ayoyin da sauransu, waɗannan hadisan, ma'ana a ma'anance Bukhari yana iya hujja da su, amma ba anan ba, kuma ka iya samun shi hujja da su a cikin wasu littafai nashi. Babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadisihi, babin da ke bayani akan wanda aka tambaye shi wani ilimi a halin ya shagaltu a cikin ainihin wato hadisin shi, wato ya shagaltu yana karantar da hadisi, can sai wani ya tambaye shi, sai shi wannan malamin ya kauda kai kaman ma bai ji waccan tambayar ba, ya ci gaba da karatun hadisin shi kawai. In malami ya yi haka, ya wulakanta mai tambaya ko bai wulakanta mai tambaya ba? Ko kun fahimta jama'a? Malami na cikin karantar da hadisi, sai wani ya ce algafarta malam kaza kaza kaza, sai malamin ya kaman ma bai ji shi, shine ina matsayin haka? Sai ya ce fa atammal hadisa, sai malamin ya kammala hadisin, thumma ajaba sa'ila, sannan sai ya amsa wa mai tambayar. Shin malamin hadisi ya haka ko ya dace da sunna?
na'am ya dace da sunna. Me dalili akan haka? Qala haddathana Muhammad ibn Sinan qala haddathana Fulayh hawwala sanad wa haddathani Ibrahim ibn al-Munzir qala haddathana Muhammad ibn Fulayh qala haddathani Abi qala haddathani Hilal ibn Ali an Ata ibn Yasar an Abi Huraira qala bainama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi majlisin يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وانا حديث الإمام أبو هريرة يرويته تكن من يمن يلماما حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم تكن صحابي قال أبو هريرة يتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس wata rana manzon Allah yana zaune a wani wuri yuhaddithu alqauma yana karantar da alqauma man alqaumu as-sahaba yana zaune tare da sahabbai yana karantar da su haka al'amarin yake jama'a ana sanin malami ne da karantar da al'umma jama'a ko kun fahimta jama'a malami ana sanin shi ne da karantar da al'umma ba malami ya ki zama ya karantar da al'umma ba yi ta yawon gantali da yawon yama didi sai ya dawo ya zo ya samu wasu ƴan yara kanana ko wasu ƴan matasa suna karantar da jama'a kuma sai ya zo ya kakkaba riga ya ce wannan rikici kuka kawo kai ne ka kawo rikici saboda kai baka karantar da jama'a ina fatar mun gane yau irin waɗannan fitintunin suna faruwa wurare da yawa sai ka je ka ji babban malami yau za a faɗi sunan shi anan zai karantar zai wa'azi duk wa'azin ƙasa zai je da wa'azin kaza da wa'azin kaza amma in ka je anguwar su fa masallacin shi yana nan da wasu yara kanana yana ta rikici da su saboda zai je ga mai yama didin shi gaba daya amma a garin su ko a anguwar su baya karantarwa sannan duk abin da yazo ya ji an fada sai kuma yace ba daidai bane jama'a majlisul imla majlisut tahaddus gashi zama suke suna karantawa yace gashi بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم النبي نازونينا تكن كرن تد متانا ننناش سوني صحبه حديثي جاءه أعرابي سيوان بلاربا قوي يزومشي فقال متى الساعة يوشني تاشن دونيا كنجم حل الشاهر كينا سبو رشيب قوي بدامد لدبن كنا مغنى يداس ايكما وانينا نونا طبيعة تيتك او ينشي a ka'idar magana barwa ne ya gama sannan sai ka yi magana amma yana cikin magana ka datse shi har ma kare rashin ladabin sai ce ya hakuri da Allah ban datse ka ba to me kai babu ba daidai bane ana cikin karantar da hadisi kawai da yazo sai ce yaushe ne tashin duniya fa ma ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu sai manzo Allah ya ci gaba ya karantar da hadisi fa qala ba'dul qaumi wasu daga cikin sahabbai suka ce sami'a ma qala fakariha ma qala ya ji tambayar da wannan mutumin ya sai dai ya kyamaci tambayar ne wa qala ba'dhum wasu daga cikin su kuma suka ce ballam yasma ko dai bai ji ba dan haka bai kula shi ba kun ga su kan sahabbai sun yi sabani akan shin ya ji ya ki kulawa ne saboda magana ba dadi ko kuwa bai ji ba hatta idza qada haditha har sai da ya gama hadisin shi kakkab ya kammala shi qala sai ce aina urahu sa'ilu anisa'a mai riwaya ne anan yake shakka shin aina ne shine sai ce urahu ina zatan annabi ya ce aina ne shine ma'anar urahu azunnu annahu qala aina sa'il ko kun gane aina sai ce urahu ina ganin haka annabi ya ce as-sa'ilu an sa'a ida wanda ke tambaya game da sadda ba a yi tashin duniya qala sai ce ha ana ya rasulullah gani nan ya manzon Allah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa idha buyyatil amana
idan aka tozartar da amana aka ci amana fantaziri sa'a to ka saurari tashin duniya to sai kuma mutumin ya rude domin yanzu yayi tambaya madadin a tafi kai tsaye a amsa mishi sai kuma aka fada mishi wata dunkulalliyar magana kala sai yace kaifa idha'atuha yaya wulakantar da amana yaya cin amana yake kala sai yace idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a idan aka dauki al'amarin jagoranci na addini ko na rayuwa ko na gudanarwa ko na cancanta ga wani sai aka dauka aka ba ga wanda bai cancanta ba to wannan alama ce ta cewa duniya za ta tashi dan haka sai ka saurari tashin duniya wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a wannan wurin kuma zai maimaita mana shi insha Allah a lamba ta 6131 Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi ne dan ya mana hujja akan abin da ya faɗa ko cewa malamin hadisi yana cikin karantarwa koda wani ya kokarin katse shi ashe ba zai katso ba sai ya ci gaba da hadisin shi har sai in ya gama ya bada ansa yin haka kuma ba wulakanci bane a cikin babin ilimi in ba haka ba sai majalisin ya rude jama'a ya zama karatun ya kasa ci gaba karshe har a zo da tambayoyin da za su sa a manta abin da ake tattaunawa akai sa'annan wannan hadisi yana dauke da wani babban sako cewa ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bude musu kofar yin tambaya su tambaya abin da suka so to amma wannan sakon ba haka yake kai tsaye ba su waɗanda annabi ke zaune da su sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace zaruni ma taraktukum idan kuka ji nayi shiru bana jawabi kuma ku yi shiru kada wanda ya tambaya yawan tambayoyi a kuma bada ansa a saba to shi ya ja aka halaka mutanen da dan haka in kuka ji ne shiru kuma ku yi shiru Anas dan Malik yace to shikenan sai mu waye gari sai mu tsit in annabi yana zaune ka ce an dora mana tsuntsaye ne aka cewa in muka yi motsi tsuntsayen nan za su tashi sai mu natsu yace to murna muke yi mu samu ba kauye amma mai hankali wannan ke nuna maka cewa Anas dan birni ne dan tsakanin ba kauye da dan birni kullun akwai kyarar juna kullun ba kauye gani yake dan birni kan shi bai waye ba yaushe za a ce gidanka ba rumbu kullun sai ka fita kai ce fa ne sai ce amma ana ƙarya a bariki dan shi zai ga yaya za a rayu babu rumbu shi kuma kullun mutumin bariki me yake gani yana ganin ba kauye ba gidaje ne bai ma san me duniya take ciki ba to wannan sai ya maida su sai suka zama kamar zage zage da kanawa wasa ne a tsakanin su ba kauye yanki dan birni dan birni yanki ba kauye to Anas da yake yan birnin Madina ne yan kabilu ne tsakanin Ausawa da Khazrajawa menene ma'ana su suna jin su yan birni ne dan haka sai Anas ya ce to mukan yi sha'awar ba kauye yazo amma sai ya ce mai hankali kaga bam ne jefa mutanen kauye ina fatan mun gane domin yayi tambaya mai ma'ana in yi tambaya mai ma'ana to ran nan sai mu karu da ilimi to amma mar hankali yazo fa sai zo ya hauma hauma sai kaga ta rikice shi yasa yace mukan yi sha'awar mai hankali yazo to nan kuma tambaya na nuna cewa abinda mai tambaya yake so yayi tambaya koda yayi danya wato bai danyi mata kwaskwarima ba dan kaga wannan da yazo kawai ba kauye ne shi abinda ya dame shi shine me yaushe za a yi tashin duniya duk hadisin da ake karanta ba shi ya dame shi ba yaushe duniya za ta tashi a bashi jawabin wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina shi zuwa ga alamomin da zai tsaya ya lura da su waɗanda in ya ga waɗannan alamomi to faqad jaa ashratuha alamomin sun zo dan haka sai marmaza ya kintsa kenan kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mutane ilmomi da gurgurdan yadda kwakwalwarsu za ta kai ga fahimta yanzu dubi irin wannan hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi karshen ta bai sani ba dan bai sani ba din kuma to wannan ba kauye ne zai rikice don mai yiwa shi tun daga kauyen sa abin da ya taho tambaya kenan sai ce to an ce ana magana da shi daga saman bakwai kuma na je na ce mishi yaushe duniya za ta tashi yace bai sani ba to yanzu dan Allah wannan irin harka kenan to amma sai aka bashi alamomi ya tsaya ya je ya gani idan aka zabar muku dagacin kauye wanda bai dace ba ya kai ba kauye to kiyama ta kusa tashi idan aka kawo muku harkar taki aka danka a hannun maciya amana suna kwana da taki ya kai ba kauye to duniya ta kusa tashi idan ya zama zaka daura akuyarka wani ya bi dare ya zo ya sace ta har cikin gida to alamar duniya ta kusa tashi idan kai ba kauye kaga cewa wani dan kauyen ku ya fita ya je bariki har yayi arziki ya gina manya-manyan gidaje ana kwatance da shi to duk alamomi ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai danganta shi zuwa ga abin da ya sani sannan wannan tambayar jama'a Allah da kanshi ya yi shaida cewa saqulat fis samawati wal ardi tambayar yaushe duniya za ta tashi ta dami kowa mala'iku abin ya dame su yaushe duniya za ta tashi ne dabbobi hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim annabi ya ce kullun gari ya waye ranar juma'a dabbobi ba sa kazar-kazar sai sun ga rana ta fito in sai ga rana ta fito to suna da yaqinin ba yau bane kenan saboda annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to Allah ya kimsa wa dabbobi a cikin ilimin su haka dan haka in gari ya waye ba sa kazar-kazar ranar juma'a sai sun ga ta fito to matukar sun ga ta fito din nan ta gabas to sun san cewa ba ran nan bace sannan su saki jiki hadisi ne sahihi a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ka karanta cikin suratul a'raf da Allah ya tattaro magana dangane da ainihin tashin alkiyama sai da ya koro gangara kamar diran nan zai amsa ta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa amma alamomi dangane da tashin alkiyama kai da ka shanya barkono misali da wanda ya shanya kaya da wanda ya kaza sadda ya ga guguwa ta taso hadari ya taso alamar ya nada kayan shi kenan ko mun fahimta to duk sadda kuka ga alamomin sun faru sai ku fara kintsawa cewa kiyamar ta kusa kenan ma'ana kenan yanzu irin murda-murdan zabe da ake yi da irin political appointment da ake dauka a baiwa mutanen da basu cancanta ba alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama to wannan al'amarin yanzu sai zama ya shigo cikin kungiyoyi na addini ya shigo cikin masallatai ma'ana yanzu kawai za a dauka ne a bawa ne dan yana tare da suwa ne ba dan ya cancanta ba ba dan ya iya ba amma a zamanin da ana nadi ne a bisa cancanta ko da wanda za a nadan ya cancanta amma baya tare da hukuma irin Abu Hanifa Abu Hanifa baya tare da hukuma zamanin shi aka zo aka ce an bashi shine alkali yace ba zai karba ba aka ce sai ya karba ce dan me za a matsa mishi shi baya tare da gwamnatin aka ce to ai ka cancanta in kai baka karba ba sai ta lalace kaga waɗannan mutane ne waɗanda suke neman ta gyaru tare da cewa sun san ba tare da su yake ba amma yanzu kowace gwamnati ta zo za ta dubi waɗanda ba ta tare da su ta watsar da su komai cancanta ta jawo waɗanda take tare da su to wannan jama'a musiba ce kaga a amana ta aure jama'a sai a dauka a ba wani fitsararren datti da mara mutunci yayi ta wahalar da al'umma aure da za a zo a daura wa yara na ɗaya kaza kaza kai ta ɗakin miji shikenan in aka ce an danka al'amari a hannun shi sai ta wulakanta al'umma usnidal amru ila ghairi ahlihi an danganta ga wanda bai dace ba dan haka jama'ar musulmi waɗannan al'amura alamomi ne waɗanda alamomi ne na tashin alkiyama amma kuma munanan abubuwa ne waɗanda wajibi ne kowa ya kokarin kauce musu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a saboda kasantuwar ga karatu yayi karatu kuma muna da wasu bayanai waɗanda zamu domin yau ce ranar ƙarshe da zamu yi ainihin karatu a wannan wuri kafin azumi kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala tafsirin azumi zamu fara shi ne 15 ga watan Sha'ban a wannan masallaci amma kasantuwar gashi nan za a zo a yi aikin masallacin muka ce to an daga wannan kuma za a yada takarda insha Allah game da cewa an daga sai daya ga Ramadan dan haka karatun baki daya an dakatar da shi sai daya ga Ramadan wanda ba a zo sai a ci gaba da ainihin tafsiri kuma kamar yadda muka tsara kowa ya kokari ya riko Qur'ani tafsiri ma'ana Qur'ani matanin Qur'ani mushafi sannan sai ka rinka cewa da gurgurdan dan kudin da in an zo za a raba wata takarda a siyar sai ka ainihin siya musamman ranar farkon nan za a zo da photostat mai yawa wanda kowa zai je siya dan za a rinka karantawa da sauran bayanai kamar yadda muka alƙauranta a baya insha Allah jama'ar musulmi muna fatar da Allah ya mintuna da suka rage mana kamar minti 25 zuwa 30 kowa ya karkabe kunnen shi zamu tattauna wasu matsaloli ga su kamar haka insha Allah ta'ala Mas'alar farko jama'a, akwai wata mas'ala da na dan fara tattauno ta a cikin waɗannan karatuttuka da suka gabata akan wata harka da ta shigo yanzu ta harkar kasuwanci, musamman wannan harkar. Zan buga misali da wani kamfani na mutanen Chinese na sai da magunguna, ana kiran su Tianxi. Za su ainihin ce in zaka zo ka shiga harkar su, ka kawo mutum biyu, to za a rinka baka riba zuwa lokaci kaza zuwa lokaci zuwa lokaci kaza. Ina fatar mun gane. A zo kai kasuwanci tare da mu, kawo kuɗi, sai wani kamfani na mai ko na wani abu sai ce kawo kuɗi dubu kaza, duk wata za ka rinka karɓan kaza. Ma'ana kai baka san abin da za a yi da kuɗin ba, baka san ribar da za a ce, baka san inda za a sawwara ba. Kai dai duk wata in ka ba mu naira 50,000, to duk wata ka zo ka karɓi naira 2,000, duk wata ka zo ka karɓi naira 2,000. Waɗannan nau'uka na ciniki baki ɗayan su nayi ishara a baya cewa ba su halatta ba. To kun ga littafi su kutun da guda, Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari ya tattaro fatoyin malamai baki ɗaya na da da na yanzu. Gashi yace ta'rifu uqala'in nasi bi hukmi mu'amalati business. Ya larabtar da kalman ne, yace fahimtar da mutane masu hankali game da hukuncin mu'amalar business. Gashi nan Ali Hassan ne ya tattauna sai ce wa ma shabaha fil far'i aw al asasi wa huwa yatadammanu nass fatwa majma' al fiqh al islami fi sudan. Gashi nan dai baki daya wa fatwa markaz al imam al albani lid dirasat al manhajiyya wal abhas al ilmiya fi al urdun taqdim wa ta'liq Ali Hassan Ali Abdul Hamid al asari. Gashi nan wannan littafin ya kamata ku same shi jama'a ku karanta. Wannan irin harka ta kasuwanci da ake gaskiya bata halatta ba, Allah ya kiyaye. Waɗannan su ne kaɗai abubuwan da za mu ainihin faɗi a nan insha Allah ta'ala. To bayan wannan jama'a, akwai ainihin abubuwa da suka faru daga sanda muka fara karatun nan na Sahihul Bukhari. Ma'ana tun daga dawowata da na dawo muka yi tsare-tsaren cewa to yanzu fa mun dawo fagen da'awa, kuma yanzu ne ma za mu yi da'awar. Muka ce duk abin da muka gabatar kusan shekara 28 da ta gabata ko 30 a matsayin muqaddima ne insha Allah ta'ala. Muka ce yanzu ne muka ainihin shigo fage na da'awa ɗin. Muka ce mun shirya da gwargwadon abin da muke nufi da shiri insha Allah ta'ala. Saboda haka jama'a, duk abin da kuka ji ko kuka gani sai ku ɗauko cewa ya ce fa sun shirya, to daga cikin shirin yana nufin wannan. Kuma duk abubuwan da kuke gani ko kuke ji ko kuma za ku ji ko za ku gani da izinin Allah, abubuwa ne waɗanda dama an riga an tsara su insha Allah ta'ala. Sai dai komai ana jiran lokacin gudanar da shi sai ya gudana. A yau zan ainihin wato gabatar da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, wanda shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya da ya ba mu damar, bayan tsawon lokaci da na tara ku ne sallama da ku cewa zan tafi jihar Adamawa, wato a garin Yola, zan je ƙaro karatu ko ƙaro ilimi, kuma in na dawo zan ci gaba da ainihin karantar da ku insha Allah. To alhamdulillahi da Allah ya kai ni ya dawo da ni lafiya cikin rahama shi, kuma na zo na cika wannan alkawari. To godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Sannan tsira da aminci sun tabbata ga Sayyidu Sadati, mai gidan iyayen gida, mai gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga 'yan ɗakin shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Wannan da'awa kamar yadda na faɗi a muqaddimar farko ta wannan littafi, kaje ka saurare ta, muqaddimar Sahih al-Bukhari da muka yi mata lamba da A da B, nace ba mu muka fara ta a wannan ƙasa ba, manya-manyan malamai ne masu imani da tsoron Allah suka ainihin fara wannan da'awa. Muna yi ishara a kansu a jiya, irin su dattijan arziki Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da makamantansu. Muka kawo dai duk bayanai ire-iren waɗannan, amma muka ce ita fa da'awar sunna ta daɗe a ƙasar Zazzau, ta kai ɗarurukan shekaru, amma sadaukin da ya ɗauki nauyin yaɗa ta da ilimi yau shekara 200 da suka wuce shi ne sarkin Zazzau Jatau. Wannan sarki malami ne na sunna, malami ne mai tsoron Allah. To kullum ba za mu gushe ba, muna sanar da 'yan bayan shi kafin mu zo mu yi tarihin shi wata rana insha Allah ta'ala. Addu'ar alheri muke mishi, fatan rahama muke mishi, muna cewa Allah ya ji ɗan shi, gafarta mishi, Allah ya ɗaukaka martabobin shi da ainihin darajojin shi. Sannan aka samu manya-manyan bayin Allah daga cikin sarakuna a nan ƙasar Zazzau, irin su sarkin zazzaushe hukwasau, wannan ƙwararren malami ne a fagen tafsiri da lughal arabiyya, ya kai ya goge ya iya ya rubuta, tafi fadar zazzauka ce a nuna maka a cikin museum ayyuka da tahqiqat na ainihin sarkin zazzaushe hukwasau. Babban malami ne ya iya, Allah ya gafarta mishi. Sannan ƙarshe-ƙarshen nan aka zo aka samu sarkin zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku, wannan malami ne da'iya, zahidi ne wanda ya tsarkake ƙasar Zazzau daga shirka da ɓarna. Dan haka kaga cewa sakamakon aikin da Malam Jafaru ɗan Isyaku yayi a ƙasar Zazzau, ƙasar Zazzau tana daga cikin ƙasashen da bid'a bata ci mutuncinta ba. Dan haka ga da'awar mu ta sauƙin fahimta da ɗauka a ƙasar Zazzau. Irin da'awar dan aka je aka gwada ta a wani wuri sai kaga cewa an samu matsala, ba dan kuma ba saboda bid'a a can ta dasa kwai ta yi kaka gida. Amma nan ƙasar sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku bai batta ta kai ba, fasikanci ya yi ƙaranci a wannan ƙasa. Dan haka muke cewa waɗanda Allah ya danka al'amarin ƙasar Zazzau a hannunsu a yanzu su ji tsoron Allah, musamman ranar rantsar da su cewa suka yi billahi lazi la ilaha illa huwa, ba za su ci amanar zage-zage ba. To su ji tsoron Allah, su tuna wannan rantsuwar da suka yi ta kusan shekaru 30 da ta gabata. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Muna yi musu addu'a waɗannan bayin Allah, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Sa'annan da aka zo da awar sunna jama'a a ƙasar nan ta Zazzau, aka samu bayin Allah suka tsayu irin yadda muka ɗan kawo kaɗan daga cikin tsokacin tarihin su a jiya, da kuma muka saba bayani a kansu. Irin su Malam Hudu Cikaji, wanda babban limami ne na ahli sunna, malamin tafsiri ne. Sannan su irin Malam Baba Ahmad, malami ne shine imamu ahli sunnati wal jama'a na farko a nan ƙasar Zazzau baki ɗaya. Duk waɗannan mutane da suka yi hidima ga sunna, suka yi hidima ga addinin musulunci jama'a, har zuwa numfashin mu na ƙarshe da zai fita a duniyar nan ba za mu manta da su ba. Kuma muna cewa aikin su da suka yi ya fi namu, domin su ne suka keto hazo na bid'a, suka ratso tsakiyar 'yan bid'a, sadda addinin musulunci aka juye shi ya zama addinin maguzanci, suka tashi suka ce ba za ta sa'u ba sai sun bayyana gaskiya. Muna yi waɗannan mutane baki ɗayan su addu'a ta alheri jama'a, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Dan haka wannan aiki da muke na yaɗa sunna a ƙasar Zazzau jama'a, ba mu ne muka fara ba, mun zo mun samu ne wasu bayin Allah suna yi, kuma fata muke mu ma mu bar wasu bayin Allah su ci gaba da yi insha Allahu ta'ala. Dan haka matasa, mazanku da matanku ƙalubale ne a kanku, ku tashi ku yi karatu. Wannan ƙasa da ka gani sarkin Zazzau jatau ɗin nan shi ne ya maida ita ta zama markazi na ilimi, ta zama cibiyar ilimi, wanda gashi mun fara magana akan ilimin nan wanda har ina ganin sai ya kai mu ga mun tumɓuko asalin tarihin ilimi ma a Zazzau, da yaya aka yi ma Zariya ta zama cibiyar ilimi, yaya ma aka yi Sardaune tunanin a kawo jami'ar nan, yaya aka yi tunanin cewa Zariya ya zama duk wata nau'in makaranta a kawo ta. To wannan wani sirri ne da Allah ya albarkaci ƙasar. Ya Allah muna roƙonka wannan albarka Allah ka ƙaro ta, kuma Allah ka kiyaye mana wannan ni'ima da falalarka. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Sa'annan jama'ar musulmi na kusa da na nesa da kuke sauraron mu, kamar yadda kuka sani kuma muke sanar da ku ga waɗanda ba su sani ba, kuna sauraron mu ne daga masallacin Markazu Salafiyya number 46 Major Road, Tudun Wadar Zariya, jihar Kaduna, Najeriya. Shi wannan masallacin wata baiwar Allah ce, dattijuwa Hajiya Jummai, mata Alhaji Harun Danja, ita ta ba mu shi kyauta sadaka saboda Allah, ta ce a yi masallaci, a yi makaranta, a karantar da 'ya'ya da mutanen musulmi baki ɗaya. Wallahi ba za mu manta da ita ba, mune mata addu'a ta alkhairi, mune mata fatan albarka, Allah ya ƙara alheri da albarka a cikin zuriyarta. Mune wa mijinta addu'a da iyayenta baki ɗayansu addu'a, Allah ya gafarta musu. Muna roƙon Allah ya ƙara raya ta da ita da zuriyarta a cikin tsari da kuma ɗaukaka ta ainihin Allah. Allah kuma ya yawaito mana irin su Hajiya Jummai a nan ƙasar Zazzau da Najeriya baki ɗaya. Sannan kar ku manta jama'a, lokacin da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan izala da sarakunan gargajiya na ƙasar Zazzau suka haɗa kai suka yi kutu-kutu, suka ƙwace mana masallaci, suka haɗa kai aka yi ta buga mu a jarida, ane mana ƙarya, ane mana ƙazafi, ana shubuha, ana ta taro na munafunci. Akwai wata dattijuwa uwarmu ce
da ta tsaya tsayin daka ta shiga ta fita ta ga cewa ita tana da shi kuma ba za a wulakanta ƴaƴanta ba, ta ɗauki gida guda ta ware ɗaki ta ware filin ƙofar gida ta kawo kuɗin siminti da bulo da tabarma da kwano ta ce a yi masallaci a ci gaba da sallah. Wannan dattijuwa ita ce Hajiya Gaje ko? Allah gafarta mata. Zama wannan dattijuwa tana daga cikin waɗanda ba za mu manta a duniya ba in Allah so har numfashinmu na ƙarshe. Za mu ci gaba da mata addu'a ta alheri, Allah ya saka ta aljannar Firdausi. Allah ya gafarta mata. Sannan akwai wani dattijo shi yana nan da rai, shine Alhaji Muhammadu Sahabi. A daidai wannan lokaci da aka wulakanta mu aka tona mana asiri aka yi yamaɗiɗi da mu a duniyan nan, ya zama masallaci da makaranta mun rasa aka yi mana korar kare, ya ɗauki sashin gidajen shi guda biyu dama da hagu na kan layi da na gefen layi, ya ɗibi parameters wato tazara mai ɗimbin yawa ya ɗiba ya bamu, muka ƙara muka yi masallaci muka ƙara muka yi wuraren karatu har zuwa mu samu wannan wurin. Muna mishi addu'a ta alheri, Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan iyayen shi da kakannin shi. Allah albarkaci zuriyar shi. A wannan fagen ba za mu manta ba akwai ƙanin shi da ya rasu wanda aka fi sani da Alhaji Musa Sahabi. Muna mishi addu'a Allah ya gafarta mishi. Allah ya yafe mishi ya ɗaukaka darajojin shi. Jama'ar musulmi, waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu ainihin wato iya yo abin da Bahaushe yake cewa tuna baya shine ainihin wato abin nan. Jama'ar musulmi, a yau din nan kuma insha Allahu ta'ala za mu yi kokarin wata magana da muka yi ishara a jiya, za mu yi kokarin mu ga menene darul hadisi salafiya zaria Najeriya za ta iya yi dangane da wannan abu. Dan haka gaba gare ni wata takarda ce daga cikin abubuwan da na tsaro na kwafo daga cikin babban file wato taska ko kundin tattara bayanai na darul hadisi salafiya dangane da wasu ayyuka guda biyu daga cikin ayyukan da darul hadisi ta ainihin tsara za ta ɗauka a ainihin rayuwa da kuma addini. Idan jama'a ba su manta ba, a jiya ɗin nan nake bayani cewa an samu malaman sunna da suka tsayu domin karantar da sunna shekaru ɗimbi masu yawa, wasu sun mutu wasu suna nan da rai, amma abun mamaki shine gwamnatocinmu sun wulakanta waɗannan malaman, ba sa ba su fanco, babu gratuity, babu allowance, babu komai, an manta da su saboda su ba su taɓa yin tsafi ba, saboda su suna karanta alqur'ani ne, su suna yin tafsiri ne, suna karantar da hadisi da fiqhu. Wannan irin laifin da suka yi wa gwamnatocinmu suka manta da su, aka zo aka sake samun kuma ƴan ƙungiyoyin da waɗannan malaman su suka karantar da su, su suka rene su, da su aka fara, su suka yi gwagwarmaya, an dake su, an wulakanta su, an yi musu ƙazafi, an yi musu sharri. Jama'a, waɗannan ƴan ƙungiyoyin suka wulakanta irin waɗannan malaman, muka ce to yana daga cikin sunna ta salaf irin waɗannan ba a wulakanta su. Jama'a, manzo Allah ya ce a girmama su, a kula da amanar su sallallahu alaihi wasallam. Umar yana cikin jini, numfashin shi na ƙarshe zai fita yana wasiya cewa waɗannan malamai da mujahidai daga cikin ansarawa da muhajirai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina awaw wa nasab, waɗanda suka rungume mu suka taimake mu, mutanen kirki ne, mutanen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sun yi manzon Allah ya yaba, Allah ya ga aikin su, yace kada a manta da su, kada a ci amanar su. Waɗannan irin mutane da yawa muka ce a jiya da muka yi ishara an ci amanar su. Akwai wata magana ina son ku fahimta da kyau jama'a, gaskiyar lamari duk sanda na zauna ina karantar da ku so nake ku rinka ƙididdige kalmomi na, duk maganar da ka ji na faɗi karka ɗauka magana ce in ka ji mun ce zami kaza insha Allah, karka ɗauka cewa magana ce aka faɗi don cikon taro ko don cikon kasar ko don aikabara. Wannan maganar tana da wata ma'ana wadda take wata rana za a tado ta. Na ce mu a darul hadisi salafiya mun yi alkawari in Allah ya ba mu hali, duk wani malami da ya taɓa faɗin aya ko hadisi ko ya goyi bayan wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jama'a suka yi mai jafa'i suka wulakanta shi suka manta da shi, gwamnati ta wulakanta shi ta manta da shi, jama'ar shi da ke kungiyar shi suka manta da shi, to wannan malamin babu shakka ya cancanta mu da muka taso daga baya
idan Allah ya wadata mu to za mu gwada gwargwadon abin da za mu iya domin Bahaushe ya ce yaba kyauta tukunci babu shakka mun yaba wa aikin irin su Abubakar Gumi irin aikin da su bawo mai shinkafa suka mun yaba aikin bayan Allah irin su Dattijo Malam Ba'are mun yaba waɗannan suna nan masu yawa jama'a sai dai mu ba gwamnati bane mu kuma ba yaran gwamnati bane ba gwamnati muke wa aiki ba ba ita muke da'awa ba ba ita muke wa da'awa ba dan haka kenan ba ma samun wani grant na daga gwamnati ta ciki ko ta waje babu wasu alhazan birni ko na kauye ko wasu ɗan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati dan haka abin da zamu iya yi ba zai iya kaiwa irin na Umar ba domin shi Umar gwamnati ne dan haka shi ya dauki nauyin ya ba su abubuwa masu dimbin yawa waɗanda suka shafi albashi da makamantan haka to gaskiya mu bamu kai karfin mai haka ba dan haka Darul Hadisi Salafiya ta kafa committee na farko wanda ta sa mishi Ulama Us-Sunna Trust wato wani committee amintattu ne game da tallafawa malaman sunna sunan wannan ainihin project din kenan Darul Hadisi Salafiya ma'ana committee ne aka kafa na amintattu dangane da waɗannan ayyuka to na farko shine Ulama Us-Sunna Trust waɗannan ainihin ulama us-sunna muna nufin ire-iren waɗannan malamai da ke ƙasar nan muna da fatar alheri ga kanmu da kuma su akan zamu rinka tallafa musu amma scope din yayi girma in muka ce ƙasar nan gaba daya to amma manufar mu ita ce ƙasar nan amma da yake dole a samu idda za a fara to zamu fara daga nan ƙasar Zazzau idda take nan ce mabubbugan mu kananan hukumomin mu guda biyu na Zaria da kuma kananan karamar hukumar Sabon Gari za mu bin tsuntsunto ainihin wato malamai biyar daga wannan karamar hukuma ta Sabon Gari malamai biyar daga cikin karamar hukumar Zaria waɗanda suke da rai Darul Hadisi ta dauki alwashi kuma ta dauki alƙawarin duk wata za a rinka kai musu naira 5000 wanda za su dan rinka siyan dan daddawa da dan magi da kalkashi kafin Darul Hadisi ta ƙara ƙarfi ta iya daukar nauyin su nauyin da za ta yi musu duk abin da suke so dan haka waɗannan committee da zamu kafa zamu bayyana sunayensu committee ne na amintattu da Darul Hadisi ta kafa waɗanda daga cikin ɗalibanta ne fatan da muke shine su je su samu waɗannan malamai ɗeɗe da ɗeɗe su gaisa da su su ba su labarin cewa ga manufar da Darul Hadisi take da ita dan haka a ƙarƙashin wannan manufar algafata malam an sa sunanka duk wata za a rinka kawo maka naira 5000 25 ga duk watan musulunci za a fara daga Ramadan to amma abin da za a yi farkon Ramadan za a fara sannan in Ramadan ya taho ƙarshe 25 ga Ramadan sai a sake musu to daga nan kuma sai zama 25 ga Shawwal 25 ga Zulhijja Zulqa'ada Zulwanene da sauransu ina fatan mun gane haka zamu iyakacin rayuwar su mun dauka kuma mun dauki abin da zamu iya ne mun fara daga mutum biyar wannan karamar hukumar mutum biyar karamar hukumar nan ni dai da yake daga Sabon Gari local government nake na san waɗanda suka cancanta dan haka na riga na zayyana su gefe guda babu buƙatar sai mun ambace su anan sannan ku waɗanda kuka fito daga bangaren Zaria local government ku kuma za ku yi tunanin ire-iren waɗannan malamai malaman sunna waɗanda suka faɗi gaskiya aka ci mutuncin su aka wulakanta su dan sun ce Allah ya ce annabi ya ce laifin su kenan to mu kuma waɗannan mutanen sune iyayen mu da su muke dogaro da izinin Allah da bazar su muke rawa da izinin Allah su ne suka bude mana wannan hanyar da muka shiga ciki to amma Allah cikin rahmar shi mu mun shiga cikin hanyar Allah ya bamu gurgurdan abin da ya bamu na karatu da kuma gurgurdan abin da Allah ya madaukakin sarki ya bamu na dukiya to wannan committee din ba wai kudi ne za a tara a aje su ba waɗanda za a rinka ci a makudan kudi ne za a bude account su waɗannan committee na amintattu su ne za su samu a cikin su sudin ka gudanar da wata harka ta kasuwanci mu sai dai mu ba su shawara wanda kudin za su rinka karuwa wanda za a ci gaba da yi wa waɗannan mutane ana nan kuma a karo biyar wataran a karo biyar wataran sai su zama 20 ana nan sai kaga wataran sun zama 100 ana nan wataran sai kaji an tsallaka karamar hukuma kaza sai kaji an tsallaka gari kaza amma a hankali dan haka kada wanda yazo wurina ni ba ni cikin dan committee zan lissafa ɗan committee kada wanda yazo yace don Allah a sa wani yana ba da shawara sai dai ka je wurin su ɗan committee su kuma ɗan committee ni na amince da su kamar yadda ainihin na amintu da su a cikin addini don haka na amintu da su akan wannan harkar dan haka su za su yi aikin gano wane da wane, ni babu baki na ko kadan. Amma kamar yadda nace, kadai ina da shawara akan mutane biyar din farko da za a tsallako su daga ainihin zariyar local, daga sabon gari local government insha Allah ta'ala. To wannan shine aiki na farko da zamu dora musu insha Allah. Aiki na biyu kuma da zamu dora musu wani kuma trust din ne, wani assignment din ne. Shi kuma wannan assignment din sunan shi Abna'u Ja'far Trust, ƴaƴan Ja'far. To me muke nufi da ƴaƴan Ja'far? Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba a cikin littafin shi Al-Musannaf ya ruwaito da isnadi sahihi cewa sahabbai suna da ɗabi'ar shahidi na ƙarshe na kurkusa daga cikin su da aka kashe sai su ta sa mishi suna, sai su ta sa wa ƴaƴan su da aka haifa sababbi sunan shi. Wannan sunna ce salafiya, karanta musannaf na al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba. Lokacin da aka kashe Mus'ab, haka suka yi ta ɗauka su Sa'ad ibn Abi Waqqas, sai ka ji ya sa Mus'ab, suna ta sa wa ƴaƴan su haka. To haka da aka kashe Malam Ja'far, akwai da dama daga cikin ainihin malamai da waɗanda suke ba malamai ba da waɗanda suke son sunna sun ta sa wa ƴaƴan su ainihin Ja'far. To wannan trust din shine za a bi Najeriya ne baki ɗaya, wannan ba tare da istisna'i ba. Dukkan ɗan da aka sa wa Ja'far daga kashe Malam Ja'far Mahmud Adam da ƴan ɗariƙa da ƴan Shi'a da munafukai suka haɗu suka yi, tun daga kashe shi har zuwa ƙarshen wannan shekara ta musulunci ta 1429, wato ma'ana zuwa 30 ko 29 ga watan Zulhijjanta, duk ɗan da aka sa wa suna Ja'far tun daga sadda aka kashe Malam Ja'far har ƙarshen wannan shekarar, a aiko da takaddun haihuwar shi, wato certificate of birth ko kuma declaration of age, a aiko da ita da ainihin hoton shi da adreshin iyayen shi da cikakkun bayanai na lambobin waya, za a buɗe mishi file. Akwai makaranta ta musamman wadda ainihin ni zan gina ta a ƙarƙashin Darul Hadith, waɗannan yaran gaba ɗaya Darul Hadisi Salafiya Zariya Najeriya ta ɗauki karantar da su addinin musulunci tun daga naziri, primary, secondary har university ko ina a duniya. Mun ɗauki nauyin wannan insha Allah ta'ala. Sa'annan wannan idan aka yi za a yi recording ne akan da zarar lokacin yayi kawai mu ne za mu tuntuɓa, domin tunda muna da inventory, wato muna da ainihin details, muna da bayanai da kididdiga akan wane, sai mu buga waya cewa da Allah to yanzu muna ganin yaro kaza ya kai shekara kaza, to a zo mana da shi. Waɗannan ainihin su ne abubuwan da ainihin muka ɗauka insha Allah ta'ala. To wannan trust ɗin shi ne sunan shi Abna'u Ja'far Trust, kun ji ma'anar shi kenan. Abna'u ma'ana wannan amintattu ne, an amince da su akan waɗannan ƴaƴan, sunan su Abna'u Ja'far. Ina fatar mun gane. Waɗannan ƴan kwamiti su ne gashi Ahmad Falhatu, wanda aka fi sani da injiniya, daga Muciya. A Darul Hadisi mun raba ta biyu ne, Zaria muna cewa Muciya, muna cewa Tudun Wada. An muka ce Muciya muna nufin Sabon Gari local government, muka ce Tudun Wada muna nufin Zaria local government. Dan haka akwai Ahmad Falhatu, akwai Musa Sahabi daga Tudun Wada, akwai Shu'aibu Badamasi daga Tudun Wada, akwai Murtala Hassan daga Tudun Wada, akwai Kabiru Sunna daga Muciya, akwai Muhammad Rabi'u na can Marmara. Ina fata an gane. Ainihin daga Muciya, sannan sai Idris Saminu daga Tudun Wada, sai Adamu Kuma daga Muciya, sai Muhammad Awal Abubakar daga Tudun Wada, sai Abdurrafi Abdul Ghani daga Tudun Wada. Waɗannan su ne kwamitin amintattu akan waɗannan ayyukan baki ɗaya. Don haka Malam Musa ga wannan takaddar. Wannan jama'a kun ji abin da muka ɗauka kenan insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya taimake mu. Filin da za mu yi musu wannan makarantar jama'a shi ne number 2 Emia Road da ke gaskiya quarters, kusa da filin da za a gina headquarter na makarantar Darul Hadith. To akwai wani fili kuma shariren fili yana nan. Wannan filin gashi mun samu ainihin architect Isa da shi da abokan aikin shi sun zauna, ainihin sun zauna mana. Aƙalla akwai azuzuwa guda 15. Makarantar za a yi ta ne ita conventional primary school, za a yi ta tsarin gini ne, ba ma irin ginin yadda kaga gini kawai ake gini, simple gini za a yi, amma za a yi hawa ɗaya hawa biyu, ma'ana da ginin ƙasa ground floor hawa na ɗaya da hawa na biyu. To gashi nan proposed model primary school gaskiya Zaria, gashi wannan ainihin shi ne tsarin zanen gashi baki ɗaya insha Allah ta'ala. Yanzu har mun ba da umarni yau an fara haƙa rijiyar burtsatse insha Allah. za mu yi ginin ne a hankali tun da yaran yan mutsi-mutsi ne suna girma ginin na girma can shi kenan sai ta Aminu Kano kai na yawo sanda na yawo sai a haɗe sun girma an gama ginin insha Allahu ta'ala makarantar tana da komai jama'a da ake bukata na karatuttuka science laboratory wane ne komai suna da shi muna son su taso ne in Allah ya so yan bid'a sai mu ce hawayen ku bai kare ba Ja'far daya kuka kashe to ga Ja'farat za su taso na fata an gane saboda haka ga asalin yadda muke fatar makarantar ta kasance insha Allahu ta'ala jama'a kun ga yadda za ta kasance haka za ta kasance insha Allahu ga ginin kasa da hawa na ɗaya da na biyu da ikon Allah haka muke fatar da ikon Allah za ta kasance to amma kamar yadda nace jama'a ni fa ba wuri na zaka zo ba ni dai ni zan yi gini ni zan yi komai su malam Musa su ne malaman wannan aiki kada wanda yazo ya ce mini to ga takardar dana ga kaza a'a je kaga same su ba sunan su ne ainihin trust din insha Allahu ta'ala waɗannan su ne bayanan da muka so mu gabatar wa da jama'a na'am na'am
akwai shaidiya ta rubutu akwai wata bai wa Allah hajji alayhi
na'am
gaskiya aikin wannan
na'am
banda ce muku da ka baya
na'am
ba wanda ya bada ce muku kamar
to alhamdulillah
kuma ba cin lafiya ya kamata ta ta
to Allah ya yafe mata Allah Allah ba ta lafiya insha Allah na'am na'am
ana ziyartar gaba ɗaya jama'a duk wanda yake da lokaci daga yin asuba
na'am
zan zuba dukkan wannan
insha Allah to insha Allah akwai wata baiwar Allah mai suna Hajji Alami wannan baiwar Allah jama'a ta bada gudunmawa mai ƙarfi ba ɗaya ba biyu ba akan wannan aiki da wannan da'awa jumillarta sai dai kuma ba ta da lafiya to mu ne mata addu'a Allah madaukakin sarki ba ta lafiya ban sani ba ko ita ce hajjiyar makaranta ko to hajjiyar makaranta ma an ce ba ta da lafiya kwanaki ko to muna fatan ita ma Allah ya ba ta lafiya akwai wata dattijuwa ba ni fatan ku manta da ita ina fatan har aji in ku kai ku sa mata ku sa sunanta kakar salafiya wannan dattijuwar da ita aka fara da a wannan da ita ake yi dare da rana da hijabinta da niqabinta tsohuwa ce dattijuwa to ita title ɗinta kakar salafiya to kun ga irin waɗannan su ne namu jama'a waɗanda san da duniya ta kimu irin yadda annabi yake cewa Khadija ta bashi sadda aka hana shi ta yadda da shi sadda aka kishi to irin waɗannan su ne namu to waɗannan su ne dattawa waɗanda in mun rikice in suka zo suka ce a'a to sai mu saurare su amma wani tsohon najadi ya zo falasam a walafa ina fata an gane dan haka kakar salafiya Allah ya ɗaukaka darajarta duniya da lahira Allah ya albarkaci zurriyarta Allah kuma ya yawaita mana kakannin salafiya jama'ar musulmi kamar yadda nace karatu sai ɗaya ga watan Ramadan insha Allahu ta'ala kuma duk alƙawuran nan da muka yi za a zo a zartar da su tun daga iftar da komai in Allah ya so babu abin da ya canza ana sanar da jama'a ranar asabar mai zuwa in Allah ya so da an yi sallar asuba za a zuba dakin din wurin nan wanda ya samu iko ya zo ko da kwangiri guda ya watsa ya tafi ina fata an gane ranar asabar da an yi sallar asuba za a zuba dakin din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk